اللهم احفظ شيخنا وبارك في أمره ومتاه بالصحة والعافية وحفظه وذويه وأسرته من كل شر وسوء ومكروه. قال الشاعر: غموض الحق حين تذوب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق. وقال الشاعر: بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيء لي من الناس، إذا أيست وكاد اليأس يقطعني جاء الرجاء مسرعا من جانب الياس. لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين. إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله ستة مشاهد، أهدها مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه. الثالث مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه ورحمته حشوه. الرابع مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتدت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاؤه أبثا. الخامس مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه. السادس مشهد العبودية، وأنه عبد مهد من كل وجه تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده، فيسرفه تحت أحكامه القدرية كما يسرفه تحت أحكامه الدينية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. قلة التوفيق وفساد الرأي، وخفاء الحق وفساد القلب، وخمول الذكر وإداءة الوقت، ونفرة الخلق ووحشة بين العبد وبين ربه، ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب، ومحق البركة في الرزق والعمر، وهرمان العلم ولباس الذل، وإدالة العدو، وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال، تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما تتولد الذرء من الماء والإحراق من النار، وأضداد هذه تتولد عن الطاعة.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, babban masallacin Juma'a da ke nan Jami'ar Bayero a nan cikin garin Kano a wannan yammaci na Laraba. Yau muna 26 ga watan Safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama 1447, wanda kuma yake daidai da 20 ga watan 8 miladiya ta 2025. A wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna Al-Fawa'id, wallafar Al-Imam Al-Allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shi ne darasinmu na 62 a cikin wannan littafi, wanda yake cike da fa’idoji wanda suka shafi aƙida, suka shafi ibada, suka shafi mu’amala, suka shafi zamantakewa, suka shafi abin da zai gyara wa mutum rayuwarsa ta duniya da ta lahira. Malam yake cewa: ghumudul haqqi hina tadhubbu anhu yuqallilu nasira al-khasmil muhiqqi. Ghumudul haqq, wato rashin bayyanar gaskiya, rashin fitowar ta sarari, yayin da ka zo ba ta kariya, to sai ka rasa samun waɗanda za su taimaka maka masu taimaka maka akan ba ta kariya sai su yi kadan sai su yi karanci anan yana ishara ne zuwa ga cewa sau da yawa wannan yana faruwa idan ya zanto gaskiya ga ta abu ne gaskiya ne amma kuma bai fito sarari ba bai fito fili ba da yawa ba a fahimce shi ba ba a gane shi ba to wanda yazo zai ba wannan gaskiyar kariya saboda rashin fitowar ta sarari rashin fitowar ta fili sai ya rasa mataimaka saboda duk za su ga cewa yana kare kariya ne ba gaskiya ke karewa ba shine yuqallilu nasir al-khasm al-muhiqqi al-khasm al-muhiqqi غموض الحق يقلل ناسره ده samu masu taimaka masa mai tsayawa yayi jayayya akan kare gaskiya amma gaskiyar ko bata fito fili ba hujojinta bata bayyana ba to sai rasa masu kare shi sai rasa masu taimaka masa sai yace tadillu ala al-daqiqi fuhum qaumin fataqdi lil-mujilli ala al-mudiqi wato fuhum qaumin fahimtar wasu mutane takan bace gabarin abu mai zurfi abinda yake buƙatar zurfin fahimta to wasu fahimta su takan bace anan idan abu yana buƙatar zurfin fahimta yana buƙatar dogon tunani yana buƙatar dogon nazari to wasu da yawa fahimtar su anan takan bace su kasa gano wannan abun saboda zurfin sa fataqdi lil mujilli ala al mudiqi sai kaga sun yi hukunci sun ba da gaskiya ga abin da ya fito karara ko da ba gaskiya bane akan abin da yake da zurfi wanda fahimta sa take da zurfi kuma shine gaskiyar sai su kashi ba shi gaskiyar su ba mu wanda ya fito fili ya fito karara sai su ba shi gaskiya hadisin ummu salama wanda yake cikin sahihaini annabi yayi ishara zuwa ga wannan domin ya zama ma'auni ba wai gare shi shi ba annabi sallallahu alaihi wasallama uswa ne ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to amma zai zama ma'auni ga dukkan waɗanda za su zo bayan sa idan suka dubi maganar tasa a yadda yake cewa la'allakum taqtasimuna ilayya ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بغير حقه فمن قضيت له بغير حقه فلا يأخذه فإنما هو قطعة من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما يكي صلى الله عليه وسلم يكي تيوا كوكاً إيكو زومن ده سومة تولي جنجمو أزكاننكو متاني بيو sukan iya kawo mu rigima a tsakaninsu suna jayayya akan wani haƙƙi kowa yana da awar cewa haƙƙinsa ne annabi ya ce to tana yiwa ɗaya daga cikinku ku masu jayayya ɗin nan ya zama ya fi iya bayani ya fito da hujjarsa ƙarara ya fi iya bayani da zai fi bayyana hujjarsa ko da kuwa ba lallai shi ne mai gaskiya ba amma da bahaushe yake cewa dokin mai baki ya fi gudu saboda haka zai yi tsaya ya yi ta bayani ya yi ta murguɗa magana iri-iri fa'aqdi lahu ala nahwi ma asma nabi ya ce sai in masa hukunci bisa gwargwadon abin da na ji tunda shi alƙari zai yi hukunci ne gwargwadon hujjar da ta bayyana gare shi ba a ɗora masa sai ya san gaibu ba ko sai ya san menene a cikin zukata wannan ya wuce ƙarfin ɗan adam sanin abin da yake cikin zuciya saboda haka yace fa'aqdi lahu ala nahwi ma sami'tu aw ma asma'u sai masa hukunci ce shine mai gaskiya gwargwadon abin da naji daga gare shi yace to tun duk wanda na masa hukunci na bashi haƙƙin ɗan uwansa ba bisa haƙƙi ba to kada ya karɓa domin wannan wani yanki ne na wuta idan ya karɓa ya karɓi wani yanki na wuta saboda hukuncin alkali baya halatta haram ba zai halatta maka haram ba kasancewar ka je kotu kotu ta baka gaskiya alhalin baka da gaskiya saboda wasu shaidu na zur da wasu takaddu na ƙarya da kaje ka gabatar a gaban kotu ko kuma saboda kai amfani da wasu miyagun lauyoyi marasa mutunci sun san cewa baka da gaskiya amma saboda kai musu alƙawarin wasu kudade ko kai musu alƙawarin za ku yi kashe mu raba idan an samu wannan abu suka tsaya maka suka wuce gaba alƙali shi kuma daman abin da aka dora masa shine yayi hukunci gurgurdan abin da ya gani na hujjoji an ka masa takaddu jinun babu wani alamar abin nan a ƙarya a cikin su domin an je an samu su ne daga can tushen da ake samu takaddun can aka samu su marasa gaskiya su ma suka ba shi takaddun irin rikicin filaye wani lokaci da ake yi sai kowa ya zo da takadda original to saboda haka wannan ya zo da takadda original wannan ya zo da takadda original kaga ba ka da ikon da za ka karyata wannan ka gaskata wannan tunda ina ake samu takaddan nan daman daga wannan tushen ake zuwa samu shi ma daga can ya kawo tashi to zan kuma shi kenan wanda ya fi iya magana da tsagalkalewa to shi kenan sai a ce shi ne mai gaskiya mai gaskiya yana ji yana gani za a ɓace gaskiyarsa a babu wancan to annabi ya ce fa aqdi lahu ala nahwi ma asma masa hukunci gurgurdan yadda na ji saboda ya fito da hujjarsa karara alkali kuma abinda aka dora masa shine ya hukunci da hujjarsa ba da iliminsa ba suka ce alqadi la yahkum bi ilmihi ko da alkali ya wuce ya ga ana fada ya ga wani yana zalintar wani in aka zo kotu ba zai aiki da abinda ya gani ba shi ya ce aiko na wuce ɗazu na ganka kai ka fara tsokanarsa kai ka a'a a lokacin kawai zai ce kowa ya kawo hujjarsa to ko da ya san cewa abin nan da aka kawo hujjar ta saba da abinda idonsa ya nuna ba a yi dai ya yi hukunci da iliminsa ba sai dai ya hukunci wato ba a yadda ya hukunci da abin da ya sani ba sai dai ya hukunci da abin da yake gabansa na hujjoji to idan gaskiya ya zanto ba ta da wanda zai iya kare ta da hujjoji bayyanannu wanda za su fito ƙarara masu hankali su gamsu to kana ji kana gani sai a ba mara gaskiya gaskiya mai gaskiya kuma a ba shi rashin gaskiya shi ne abin da baitin yake faɗa wa mawdhu'ul haqqi hina tadhubbu anhu yuqallilu nasir al-khasm al-muhiqq tadillu 'ala ad-daqiq fuhum qaumin fataqdi lil-mujilli al-mujilli shi ne wanda ya fito da hujjojinsa a fili karara ala al-mudiqqi wanda shi kuma hujjojinsa suna can da zurfi a boye suke a lungu ba kowa ne zai iya ganewa ba wannan ta sa daga cikin hikimar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wajen aiko da annabawa yake aiko kowane annabi da harshen mutanensa bilisani qaumihi saboda me saboda liyubayyana lahu dai musu bayani ya fito musu da hujjar karara shi yasa kowane annabi a cikin mutanensa yakan zamo wanda zai iya bayanin hujjojinsa ne a gamsu a gane li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wanda zai halaka ya halaka bisa hujja wanda kuma zai rayu ya rayu bisa hujja shi yasa lokacin da annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi manzanci ya ce tafi wajen fir'auna ya je masa wa'azi kaga ya roƙi Ubangiji rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli saboda haka sai ya roƙi Allah subhanahu wataala ya buɗa masa ƙirjinsa ta yadda zai iya shanye duk wani wulaƙanci da za a yi masa duk wani cin zarafi da duk wasu maganganu na ɓatanci da za a gaya masa zai iya haɗewa yana ya samu ƙirji wanda yake mai yalwa ya kuma sauƙaƙe masa al'amarinsa saboda zai je ya gamu da a'ta jababiratil ard a wannan lokaci wanda ya fi kowa zalunci cikin azzaliman duniya shine Fir'auna da zabaniyawansa to yana buƙatar Ubangiji ya sassauta masa ya sauƙaƙa masa cikin lamarin sa sai ce wahlul uqdatan min lisani wannan kulli da yake kan harshe na ka warware mishi shi yasa a wata ayar ya nemi a hada shi da dan uwansa wa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu mimma yurida an yusaddiquni yace dan uwana haruna yafi ni fasaha sauraka ka aike shi tare da ni yana goya mun ba yana karfafa ta yana kuma gaskata magana ta saboda mai saboda hujjar da zai je da ita gaban Fir'auna ta zama ta bayyana ta fito fili ta yadda zai zanto wanda zai halaka ya halaka bisa hujja shi yasa bayan duk ya gama gabatar da hujjojinsa yake cewa Fir'auna laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Fir'auna mathbura ka sani kai Fir'auna ka sani cewa waɗannan hujjoji babu wani wanda ya saukar da su sai Ubangiji sanbe da kasai hujja ta bayyana gare shi shi sa wani guri ya ce wa jahadu biha wastaqanata anfusuhum zulman wa ulwa sun yi jayayya da annabi Musa sun karyata shi amma a zukatansu suna da tabbacin cewa gaskiya yake faɗa musu ba dan kuma saboda hujjarsa ta bayyana to dai da ka kai ga bayanin hujja wanda ba shi zai sa kowa ya da kai ba ko da ya fahimta zai iya kekasa ƙasa ya ce shi ba gaskiya kake gaya masa ba ko ƙarya kake ko wayo kake so kai masa ya ki yadda so bayyanar hujja ba ita take hana a samu ɓatacce ba ita take sa kowa ya rungumi gaskiya ba akwai waɗanda suna ɓacewa ne bisa sani sun san abin da suke yi to amma a nan dai yana gaya maka wani abu da yake yawan faruwa da za ka samu mai gaskiya amma kuma a kasa gane gaskiyarsa saboda ba shi da bakin da zai yi bayanin gaskiyarsa a fahimce shi ce wal haqqu qad ya'tarihi su'u tabiri a lokaci gaskiya ga ta gaskiya ne amma rashin iya bayani ya lullube ta ya rufe ta an kasa fahimtarta to sautari wanda ya fi iya surutu da kakkarya harshe da maganganu to sai ka ga cewa an fi karkata zuwa gare shi to natijar haka shine tadillu an daqiqi fuhum qaumin fataqdi lil mujilli al mudiqi wannan baitin na biyu natijar na farko ne idan ƙarya ta zanto ta gaskiya ta zanto a boye take ta kasa fitowa sarari fili to saboda za a samu ƙarancin waɗanda su taimaka wannan gaskiyar to daga nan kuma sai da yawa mutane su kasa fahimtar gaskiya saboda zurfin da ta yi ƙaryar kuma saboda ta fito fili sai kuma kaga an karɓe ta akwai wani abu da suke faɗa cewa yawan nanata magana ta maimaita magana ita maimaita magana takan shiga ƙwaƙwalwa ba da shiri ba wato ƙarya idan aka yawaita faɗarta kai ta yi maimaita ta aka yi ta maimaita ta sai ga da farko da aka fara faɗarta mutane suna ɓata ransu suna kawar da kansu wannan magana ai magana banza ce amma in tana ta maimaituwa tana ta maimaituwa wannan da yake ƙyamarta shi ma sai ka jo ta rana yana maimaita ta sai ka je yana maimaita ta saboda me saboda yawan faɗar abu yana sawa ƙwaƙwalwa ta saba da shi inda tana ganin kamar abu ne da bai dace ba to amma yanzu sai ta zama ta ɗauke shi ba komai ba shi yasa za ga cewa maƙiya addini sukan yi amfani da kafofin watsa labarai sosai saboda maimaita ƙarya ita maimaita ta yau ka kunna rediyo ka ji gobe ka kunna talabijin ka ji ka karanta jarida ka ji waye to tun kana kyamar abin sai ka zo kai ma wata rana kana magana sai ka ji kana faɗa irin abin da dacin kake kyamarsa to sannan sai ya kawo wasu baituka su kuma guda biyu da ba su da alaƙa da wancan biyun na farko ce billahi ablughu ma as'a wa udrikuhu la bi wala bi shafi'in li minan nasi idza ayistu wa kada al ya'su yaqta'uni ja'a al raja musri'an min janib al yas. Ce billahi ablughu ma as'a wa udrikuhu. Da taimakon Allah da agazawarsa nakan kai ga abinda nake kokarin kaiwa gare shi kuma nakan riske shi abinda nake fadi tashi a kansa nake ta kokarin in ga na samu to da taimakon Allah da agazawarsa nakan samu wannan abu in kai gare shi kuma in riske shi labi ba da dabara ta ba ba da karfi na ba ba da wayo na ba wala bi shafi'in li min an-nas ba da wani wanda zai min alfarma cikin mutane ba ba wani wanda zai min alfarma da alfarmarsa ne zan samu abin ba a'a zan same shi ne da taimakon Allah idza ya'istu wa kada al-ya'su yaqta'uni idza ya'istu wa kada al-ya'su yaqta'uni idan na fitar da tsammani kuma wannan fitar da tsammanin ya kusa ya kakkatse ni ya karya min gwiwa ya sage min gwiwa abin da dina ya sa in shiga wani yanayi ja'ar raja sai kyakkyawan fata da kyakkyawan sa tsammani sai ya zo musri'an da gaggawa min janibil yasi daga bangaren wancan fitar da kaunar da nayi wato abin da yake fada a cikin waɗannan baitoci guda biyu ke cewa duk abin da zai samu duk abin da yake fafutukar ya samu a rayuwarsa ta duniya duk wani buri da yake so ya cimma to yana cimma sa ne ta hanyar taimakon Allah ta hanyar taimakon Allah ba ta dabararsa ba ba da iyawarsa ba ba da kwarewarsa ba ba kuma wani ne shi ne yake bashi abin ba ta hanyar alfarma ya masa alfarma ko ya wuce masa gaba a'a duk wannan ba shi ne yasa zai samu abin da yake so ba zai samu abin da yake so ne saboda taimakon Allah da agazawar Allah wannan shi ne ma'anar la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara bawa yana cewa babu wata dabara da nake da ita ko wani karfi da nake ji da shi da zai bani abinda nake so in samu ko in iya samun abinda nake so in riska illa billahi tai tare da taimakon Allah wannan wani abu ne wanda duka mumini ya kamata ya zanto ya dauki rayuwarsa haka duk abinda zai samu kada ya rika zaton cewa wayensa ne ya bashi ko karfinsa ne ya bashi ko sanayyarsa ce ta bashi ko iyawa a'a ya dauka cewa daga Allah ne ya dauka cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya ga dama ya dauka ya bashi idan wayo ne akwai wadanda sun fi shi wayo ba su samu ba idan karfi ne akwai wadanda sun fi shi karfi ba su samu ba su samu ba idan sanayya ne ko inda sun fi sanayya ba su samu ba to zaka kada ya kawo wannan ya dauka cewa wannan ce ta sa wai ya samu wannan abin ko da Ubangiji subhanahu wataala zai sanya abin da sanadiyar wani abu to amma kai ya dauka cewa wannan sanadiyar ita ce mai bayarwa Allah yana iya sa maka rabanka a hannun kowaye lokaci sai ya sa maka rabanka a hannun makiyinka ma makiyinka ma sai Allah ya kai rabanka can kuma ka je ka cinye rabanka ka fito annabi Musa alayhi salam a ina ya girma gidan fir'auna nan nemansa yake ruwa a jallo amma karshe a gidansa ya girma ya bashi ci da sha da kula irin ta alfarma Allah ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana sun tsince shi amma da karshe zai zama musu baki ko zai zama musu bacin rai shi yasa bayan ya je ya dawo fir'auna ya rika masa gori alam nu rabbika fina walida ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلتها كاغا بوري ني ينزو كاي با انن كا تاسو با duk dawainiyar ka mu muka yi maka mu muka dau dawainiyar ka mu muka yi maka kaza muka yi maka kaza dan Allah ya sa raban sa ya zagi saboda haka Allah zai iya sa raban ka a hannun makiyinka kuma sai ka samu ko baya su ko baya su saboda haka inda kaga abu ka same shi a gurin to anan Allah ya ga dama ka samu kuma ka dauka cewa shine ya baka wannan ba yana hana ka gode ma wanda ya zama sanadiya ba wannan kuma kyakkyawar mu'amala ce amma a zuciyarka ka rika jin cewa da ba wannan ba za ka samu ba ka rika cewa samuwar wannan ita ce za ka samu inda babu shi ba ka samu ba a'a ba haka bane wannan shine abin da ya dace bawa yayi kuma kada ya fidda tsammani duk lokacin da abubuwa suka yi tsanani kada ya rika jin cewa shikenan wannan ita ce annihaya an zo the end baka san kofofin da suke gaba ba wani lokaci ma sai bala'i yayi bala'i sannan kuma faraji yakan zo da wata gara basa da wata bonanza babba wanda baka yi tsammani ba wani lokaci sai ta hanyar bala'in ne ake samun alherin yanzu annabi Yusuf alayhi salam da bai shiga cikin bala'in da ya shiga ba zai kai ba cikin bala'i ya kai inda ya kai ba ya dawo ya zama hannun mulkin Masar gaba da a hannunsa da ba a jefa shi rijiya ba da ba a saida shi bawa ba da ba a kai shi kurkuku ba duk waɗannan abubuwan sai da ya biyo ta cikin waɗannan abubuwan saboda idan kaga kana shiga cikin wani abu na ɓacin rai kar ka ta cewa wai haka za a yi ta tafiya har can ka bille cikin ɓacin ran a'a ta yi can gaba wani abu ne can wanda kake ta hankoro amma channel ɗin ita ce wannan kada ka sa wa kanka cewa ai kai shikenan ka gama yawo jiya ka fita wani bala'i ya saukar maka ka kuma fita wani bala'i ya saukar maka gobe ka fito ka koma ka kashe kanka kamar yadda wasu suke yi shi'ar ne sai ya kashe kansa yanzu ba ma'ar nan ba wani musulmin ma da yawa ga su nan sai ya kashe kansa kuma ya je can ya samu wani bala'in da ya fi wanda ya bari to shi ne ya ce idza ayistu wa kada al-ya'su yaqta'uni idan na fidda tsammani wannan rashin fitar da tsammanin ya kusa ya kacaccala ni ya halaka ni ja'a ar-raja musri'an min janib al-yasi ta inda bana tsammani kuma ta inda bala'in yake kuma sai ka kyakkyawan fata ya fito ta nan shi yasa bawa har kullun ya ta'allaka kansa da ubangijinsa zama yana tare da Allah kuma ya rika kyautata masa zato duk wani abu da zai ka shiga ka kyautata wa Allah zato kyauta Allah zato sai ka ga wannan abin ya zama maka alheri sannan mala ya ce lamma talaba adamu al-khuluda fil jannati min janibi ash-shajarati uqiba bil khuruji minha wa lamma talaba yusuf al-khuruja min al-sijni min jihati sahibi ar-ru'ya labitha fihi bid'a sinin shi lamma talaba adamu al-khuluda fil janna yayin da annabi adam ya nemi dawwama a gidan aljanna ya nemi zama dindindin na har abada a cikin gidan aljanna min janibi shajarati ta hanyar itaciya ta hanyar kin wani itaciya uqiba bil khuruj minha sai aka yi masa uquba ta hanyar fito da shi daga aljannar walamma talaba yusuf al-khuruj min as-sijni yayin da annabi yusuf alayhi salam ya nemi fita daga kurkuku min jihati sahibin ru'ya ta bangaren wannan mai mafarki wanda ya mufassarar mafarkinsa labitha fihi bid'a sinin sai ya zauna wasu shekaru a cikin kurkukun bai fito ba wato waccan magana da ya kawo baitin wannan yana da alaka da waɗancan baitukan billahi ablughu ma as'a wa udrikuhu la bi wala bi shafi'in li minan nas duk abinda zan samu da taimakon Allah ne don haka duk abinda kake nema ka neme shi cikin yardar Allah ko cikin da'ar ubangiji ka neme shi cikin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta maka kada kuma ka sa ranka akan wani abin da ubangiji subhanahu wataala bai gaya maka cewa wannan shine mafitarka ba kada ka kwallafa ranka da shi shine sai bada misalai guda biyu da annabawa guda biyu daga cikin annabawan Allah nabi adam alaihi salam wanda Allah subhanahu wataala bayan ya halicce shi ya shigar da shi gidan aljanna ya kuma halatta masa duk abin da yake cikin gidan aljanna in banda wata bishiya guda daya Allah ce ya ci ayalwace daga abincin gidan aljanna amma kada ya ci wannan bishiyar ita kadai ce aka ware masa amma komai aka ce ya ci فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين تو أما سي الشيطان ونداما الله يقول ما ستشوى شيطان مكي ينسني إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى شوانا الله نونا النبي آدم إبليس يشوانا مكي ينكني كيدا ما تكا ku shiga taitayinku kada ya fito da ku daga gidan aljanna za ku wahala gidan aljanna shi ne gidan hutu amma dai ka zo duniya dole ka wahala ballantana kuma aka yi ka a nan a duniyar ba akwai inda aka fi wahala fatashka ce za ka wahala saboda ka ita rayuwar duniya haɗe take da wahala qad khalaqnal insana fi kabad komin arzikinka komin kudin komin mulkinka komai kake da shi sai ka wahala inda a duniya kake dole zaka yi bakin ciki zaka yi rashin lafiya zaka ji bakan magana dole dai kake ko ka so zaka gaji zaka ji yunwa akwai wanda zai ce shi saboda ya kudanci ko ya wanda ba zai ji yunwa ba ko ba zai gaji ba dole sai gaji in ya ma ji ba ya kasa cin abinci asibiti ma zai je ya ji ba ya ji yunwa ko shi asibiti zai je saboda haka rayuwar tana tare da wannan amma aljanna laka Allah ta juwa fiha wala ta'ara saboda haka aljanna ne kawai wani abu na damuwa na ɓacin rai ba zai same ka ba ce to ga wannan maƙiyinka ne Allah ya nuna masa shi inna hadha ya nuna masa shi bismil ishara wannan maƙiyinka ne da kai da matarka kar ku yadda ya fito da ku daga aljanna za ku wahala amma duk da wannan da Allah ya riga ya kaddara abin zai faru sai ya faru sai gashi ya sadado ya zo ya samu annabi Adam cikin waswasi ba wai gaba da gaba ba kaga dauka wai zuwa a iblis din sa ya tsaya gaba annabi a dulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla nuna maka bishiyar da idan ka ci da mulkin da ba zai kare ba a waswasi ya masa shi yasa a wasu gurare ce fa waswasa lahum ash-shaytan shaydan ya musu waswasi qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma la min an-nas fadallahuma bi ghurur saboda haka sai da yazo ya biyo ta hanyar waswasi nuna wa annabi adam cewa wannan itaciyar da aka ce kakkaci ita ce za ta baka zama dindindin a gidan aljanna saboda haka ina maka wasiya ina maka nasiha kuma ni mai tausaya maka ne mai son ka ne ni lakuma la minan nasihin ni mai muku nasiha ne kauna ce ta sa nake gaya maka wani sirri ne wani lakani ne saboda haka sai ya ruɗe su ya zamar da su fa zallahuma shaytanu anha, ya zamar da su har suka ci wannan itaciya. Saboda haka kada shaytan ya rude ka ka zaci cewa zaka ji dadi ta hanyar abinda Allah ya haramta maka, kuma ka sammanin cewa zaka ji dadin. Rudu ne na shaytan. Duk abinda Allah ya haramta maka shi, to ka tabbata babu maslahar ka a cikin sa ko kadan. Allah ba zai hana maka abinda ka san zai amfane ka ba. Zaka duk wani abinda kake ganin zaka samu ta hanyar saban Allah, to ka tabbatar da cewa wannan abin ba zaka ji dadin sa ba ko ka same shi ko ka same shi. Fa inna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyati, ba a samun abinda yake wajen Allah ta hanyar saban sa, ba ta hanyar saba masa ba. Ka nemi samun sa ta hanyar da'a ga Allah subhanahu wataala. Sace fattaqullaha wa ajbilu fi talab ولا يحملنكم استبطاء رزقكم ان تطلبوه بمعصيه الله وانما عند الله لا ينال بمعصيته. Ce ku kiyaye Allah, ku kiyaye dokokinsa, ku kyautata neman arzikinku, ku kyautata hanyar neman arzikinku, kada jinkirin arzikinku ya sa ku neme shi ta hanyar saban Allah. Abinda yake wajen Allah ba ta hanyar saban sa ake samun sa ba. Duk abinda Allah ya rubuta maka zaka same shi, irin rabanka ne, ko baka saba Allah ba zaka same shi. Dan me zaka neme shi kuma ta hanyar saban Allah ka cuci kanka? Irin rabanka ne zaka same shi ba sai ka saba wa Allah ba. Dan menene zaka neme shi ta hanyar saban Allah? Ko hadu ta hanyar da'ar Allah ba ko hadu ta hanyar sabo ba, tunda daman rabanka ne. Me yasa ba zaka bi hanyar mai kyau ba, ka je ka iske shi sai kai ratsi ka shiga cikin gonar da Allah ce ka shiga dan ka je ka samu abin da daman zaka same shi? Tunan misali ne Ubangiji subhanahu wataala da darasi Allah ya ba wa dan adam tun farkon halittarsa, ce gashi ya halatta maka komai sama da ƙasa. Sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min, sama da ƙasa abubuwa da tsayawa ga sunan iya ganin ka duk halal ne. Yasa zaka nemi haram? Yasa zaka ci haram? Abubuwan da Allah ya haramta in kaɗan ne, in kwaranni ne akan abin da ya halatta. Shi yasa Allah yake bayanin abin da ya halatta daki daki, wa qad fassala lakum ma harrama alaykum. Abin da aka haramta shi ake cewa kaza ne da kaza ne da kaza ne, amma shi halal sai dai a dunkule wa uhilla lakum ma wara'a zalikum, sai dai a dunkule maka shi, ba zai lissafu ba. Ko halal din da yake jikinka yanzu ka ce zaka yi lissafin sa da yawa, daga hularka zuwa rigarka zuwa dan maballinka zuwa agogonka zuwa tabaranka, duk halal ne. Gashi nan duk a kewaye da kai, saboda haka halal yana da yawa. Amma saboda shaidan baya nufin alheri da dan adam, ya riga ya sha alwashin cewa duk inda za a je a dawo sai ya murkushe dan adam, sai ya kai shi ƙasa, ba dai ga abin da ya faru ba tsakanin Adamu alaihi salam, baban ƴan adam, ga abin da ya faru tsakaninsa, har aka kore shi daga aljanna, aka kore shi daga rahamar Allah saboda shi, to shi ko ba zai kiyaye dan adam ba. Allah ya ce je jarabawa ce, wanda Allah ya nufa zai dawo gidan aljanna sai ya ci jarabawa ya dawo, wanda kuma ya bi ka to shikenan da kai da su din sai in cika jahannama da ku. To shi ne yace lamma talaba adamu al-khulud fi al-jannati min janib ash-shajarati uqib bil khuruj minha, sai aka yi masa ukuba karshe, sai Allah subhanahu wataala yace duk su fita daga aljanna, aka yi masa ukuba. To wannan shi ne sakamakon wanda zai nemi abu ba ta hanyar da ya kamata ba, to sai Ubangiji ya masa ukuba ta hanyar ya rasa samun abin, ko ya samu abin ya rasa amfaninsa. Gashi ya samu abin ma ƙarshe ya rasa amfaninsa. Walamma talaba Yusuf al-khuruj min as-sijn, wannan shine misali na biyu. Annabi Yusuf alayhi salam ya shiga kurkuku kamar yadda kuka sani a tarihinsa, saboda kage da aka yi masa da kazafi da ƙarya, an san kuma ba yi da laifi amma saboda wata jarraba da Ubangiji ya rubuta masa saboda ta hanyar wannan jarraban ne zai kai ga abin da zai kai gare shi na mulkin Masar da hawa kan kujerar Masar sai Ubangiji subhanahu wataala ya kaddara masa wannan ya shiga kurkuku cikin kurkukun wasu mutane guda biyu da suke tare da shi a kurkuku ɗaya mai ciyar da sarki ɗaya mai shayar da shi ɗaya mai masa abinci ɗaya kuma mai shirya masa abin shaye-shaye sun yi laifi an jarife su suka yi mafarki suka zo suka zagaya masa ɗaya ya yi mafarki ya ɗauko gurasa tsuntsaye suna tsattsaga a kansa ɗaya kuma ya yi mafarki gashi yana kawo wa sarki kayan shaye-shayensa sai ya gaya masa cewa to kai dai da kake kai mafarki ka ɗauko gurasa tsuntsaye suna tsattsaga za a kashe ka kai kuma za ka fita to daga baya shi wanda aka ce za a kashe ma ya yi ƙoƙarin ya janye mafarkinsa ce shi fa ba haka yake nufi ba ce qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan wato shi mafarki yana da wani abu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka yadda ka gaya wa wawa sa kare mafarkinka dai da ya murguda maka fassara haka za ta tafi ba kai a hankali in kasancewa matarka ba ta da hankali sosai ka daina gaya mata mafarki da kai Allah saboda haka ta je ta maka wata gurguwar fassara kuma abubuwa su zo su yi tabinka ka zo ka ce ta yaya haka ta faru shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai mafarki kakka gaya wa kowa sai illa alimin aw nasih mai ilimi wanda ya san yana ya san abin da yake wanda zai gaya maka magana ta kauna shine nasih wanda zai gaya maka maganar kauna da soyayya da abin da ka gani ya ce khairan insha Allah ya kokari ya kwantar maka da hankali amma in ka gaya ma wanda zai kalli abin da bakin madubi to sai abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innar ru'ya ala rijli ta'ir ma lam tu'abbar fa idha ubirat waqat yadda ka san tsuntsu daga ya hauri zai tashi ba ya zama to haka mafarki yake ba ya zama a wasu yanayi guda daya matukar ba a fassara ta ba matukar ba a fassara shi ba idan aka fassara wannan mafarkin to sai ya faru shi yasa ya ce qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan fa qala lilladhi dhanna annahu najin minhu madhkurni inda rabbika fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih fa labitha fi as-sijni bid'a sinin to ganin cewa ga wannan shine zai tsira wato zai fitar daga kurkuku ya tabbatar da cewa shine zai fitar daga kurkuku adh-dhann huna al-yaqin ana nufin ya tabbatar dhanna annahu najin minhum saboda fassara mafarkin wahayi ne Allah subhanahu wataala ya masa saboda haka sai ya ce ka tuna wa ubangidanka ni idan ka fita ka tuna masa ni fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih fa ansahu ad-damir ya'udu ila aqrabil madhkur shine shi wannan mai fita din sai shaydan ya mantar da shi ya tuna wa ubangidansa annabi Yusuf sai Allah ya mantar da shi ba wai ya mantar da annabi Yusuf bai gushe ba cikin ambaton ubangijinsa a zaman sa yayi ta ma wa'azi ta kiransa zuwa ga tauhidi saboda ka ba shine ya ban a shaydan ya mantar da shi tuna Allah ba wannan rabbihi din yana nufin ubangida ba yana nufin ubangiji ba mahalicci saboda haka sai Allah ya mantar da wannan sai shaydan ya mantar da wannan bawan da ya samu kubuta sai ya mantar da shi ya ambaci ko ya tuna wa mai gidansa labarin annabi Yusuf alaihi salam da yake kurkuku wannan ta sa ya zauna wasu shekaru ƙari akan shekarun da ya yi a baya to shine ne yake cewa yayin da ya nemi fita ta hanyar wannan sai kuma Ubangiji subhanahu wataala ya ƙara masa wasu shekaru akwai hadisi da ya zo amma maƙufi ne bai tabbata marfu'i ba laula al-kalimatu allati qalaha yusuf uzkurni inda rabbika fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih ce ma labitha fi as-sijni bid'a sinin Ibn Hibban ya fitar da shi ko insha Musnad Imam Ahmad lakin ar-rajih annahu mawquf saboda haka ko me kake ciki nemi taimakon Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga Abdullahi dan Abbas yana yaro karami idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah idan zaka yi roƙo ka roƙi Allah idan kana neman taimako ka nema wajen Allah yace masa wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad kataba Allahu lak da duka al'umma za su hadu akan su amfane ka da wani abu su isa su amfane ka da komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad kataba Allahu alayk da kuma za su hadu akan su cutar da kai duka su hada baki akan su cuce ka ba su isa su cuce ka ba sai da abin da Allah ya rubuta maka lan yusibana illa ma kataba Allahu lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya riga ya rubuta mana wannan shine imani da kaddara shine imani da kaddara wanda kuma babu wani wanda aka san shi da wannan ko aka san su da wannan sai musulmi shine yana daga cikin rukunan imani a gurin sama in ma ya zanto bai yi imani da kaddara ba to musuluncin sa ma babu sai ka yi imani da kaddara mai kyau ko mara kyau in abu mai kyau ya same ka ka dauka daga Allah ne amma sai mara kyau ya same ka ka dauka da shine ya kaddara wannan to shi yasa anan sai ya dora da wannan fa'idar ta gaba ce idza jara 'ala al-'abd maqdurun yakrahuhu falahu fihi sittatu mashahid sai ya dora akan waccan magana zas dan sa su tafi bai daya kasancewa duk wani abu da ka shiga ciki na rintsi to ka nemi mafita gurin Allah kuma ka yarda a zuci cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai maka wannan yarda a zuciya din ita ce wato sinadarin cin nasarar yarda da yaqini da sakankan cewa tad'u Allah wa anta muqinun bil ijaba ka je yaqini cewa kai kana da tabbacin Allah zai ba wai gwada Allah kake ba ka san yawancin mu gwada miki sai mu jarraba eh wani ya je ya tambayi wani bawan Allah yake yi in ya fita shi ko yaushe fita sai ya ciniki ya samu sai ce saboda ni na dogara ga Allah nayi da shine mai bawa shine mai hana saboda haka idan fita sai ba ni kai ma kai dogara da Allah sai ce zai gwada to tun daga nan ya fadi saboda haka yayi ta fita baya samowa ya da ya ce to ni ka ce in dogara kuma ni na dogara ya ce ai gwada kake yi kai ni da gamsuwa nake abuna kai ko jarraba kake to yawanci haka muke yin ta'amuli da Ubangiji sai ka ga an ce to mu dan jarraba to ka jarraba wannan mana ga wannan jaraba to sai zama maka jaraba maimakon ka samu abin da kake so saboda ana son yaqini ka shiga abin kawai idan ka rufe cewa Allah zai maka kawai baka waiwaye baka hange-hange to shine yace idza jara 'ala al-'abd maqdurun yakrahuhu falahu fi sittatu mashahid idan wani abu na kaddara mara kyau mara dadi ya samu bawa to yana da abubuwa shida da ya kamata ya rika hangowa mahanga guda shida abubuwa guda shida da ya kamata ya rika hango su idan wani abu mara kyau ya same shi ahaduha abu na farko mashhadu tauhid ya rika hango tauhidi ya rika hango tauhidi shine kadaita Allah dayanta Allah wa anna Allah huwa alladhi qaddarahu wa sha'ahu wa khalaqahu wa ma sha'a Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wannan shine tauhidin da yake magana akan sa tauhidin imani da kaddara cewa wannan abin da ya same ni mara kyau Allah shi ya kaddara shi shi ya hukunta shi shi ya ga damar ya faru kuma shi ya halicci abin matakin kaddara duka ya halarto su a zuciyarsa Allah ya san da faruwar wannan abu kuma ya rubuta shi a rubuce a cikin kundinsa lauhul mahfuz sannan kuma ba zai faru ba sai da mashi'arsa sannan shi zai halicce shi sannan kuma zai faru karkashin mashi'arsa ya yadda da wannan ya rika halarto wannan a zuciyarsa da abin da ya same shi daga Allah ne ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama zai tabbata abinda Allah bai ga dama ba zai tabbata ba wannan shine mahanga ta farko da ya kamata bawa ya rika kawo a ransa dukkan wani abu da ya same shi dukkan wani abu da ya same shi kai kawar da kai daga kaddara ya yarda cewa akwai kaddara kuma mashi'ar Allah ita ta sa abin ya faru inama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wa ma tasha'una illa an yasha Allah haka al'amarin Allah yake duk abin da ya so ya kana kawai zai ce ya kana ne kawai sai ya kana kuma mashi'ar ka ba ita bace mashi'ar Allah ce farko sai Allah ya yarda ya zartar da mashi'ar sa sannan taka za ta zo ta biyu amma ba taka ce ta farko ba ba ta sha'una illa an yasha Allah mashi'ar ka tana zuwa ne bayan ta Allah subhanahu wa ta'ala asani mahanga ta biyu mashhadul adl rika hango adalcin ubangiji wa annahu madin fihi hukmuhu ya rika sanin cewa hukuncin ubangiji mai zartuwa ne akan sa wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi idan Allah ya hukunci ba mai cin gyaran Allah ba wanda zai gyara wa Allah hukuncinsa adlun fihi qada'uhu abinda zai zartar masa kuma adalci ne abinda duk zai zartar masa da shi adalci ne saboda Allah baya zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid inna Allah la yuzlimu an-nas sa shay'an walakinna an-nas anfusahum yuzlimun Allah baya zalunta kowa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci daidai da kwayar zarra saboda Allah mai cikakken adalci ne don haka dukkan wani abu da kaga ya faru cikin adalcin Allah ne ba zalunci bane kada ka rika cewa me yasa why me why me ce why me me yasa sai shi to kai ba kai zaka ga wa Allah yadda zai da kai haka fa ka ganka an samar da kai an yi tattauna da kai sannan za a samar da kai an ji shawarwarinka ka zaɓi inda za a yi woka na tabbata da yawan munan da an ba su zaɓi da za mu ce a yi mu a Madina ne birnin Bazo a ina? A haba Madina ne Madina saboda haka Allah a cikin adalcinsa yake komai sannan ga mahanga ta hudu da ta biyar da ta shida wanda kuma lokaci ya yi sai dai mu bari zuwa karatu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh